kowa zauren VOA. A makon da ya gabata, mahalarta zauren sun yi bayane da dama kan yadda kasar Kamaru take tafiya a siyasance. Yau za mu ji idan an samu nasara yadda ya kamata da mulkin demokradiyya a kasar. Bari mu miƙa ku ga abokin aiki na a Kamaru, Muhammad Bashir Ladan, don ci gaba da shirin. Muhammad, bismillah.
So, malamin tarihi Hamisu, ta wani fanni ƴan jam'iyyar FDP kamar da muka saurare su suna wato ikirari da cewa lallai an samu ci gaba a wannan ƙasa a fannin demokradiyya tunda an kai yadda yanzu wato an yi abin da ake kira regionalization, an fitar da su conseil regional hakan nan. Wanda za mu yi alakanta su wato da kakamin hukumomi da su kansu suke zaman kansu kamar na tsara tafiyar jiha. Wannan yin baka ganin shi ma yana daga cikin abubuwa da suke nuna cewa lallai an ci gaba kaɗan a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, duk da gaiwa in ya biyo bayan wato kashe-kashe zube-zuben jini da aka yi a can yanki na sashen Ingilishi.
Abin tambaya shi ne, shin jama'an Kamaru gaba ki ɗaya regionalization suke so, wannan tsarin suka nema? Ai, ba shi suka nema ba. Abin da ake so a ba da ƙarfi wa ƙananan hukumomi mu ga suna aiki. Yau an yi region kamar da ka faɗa, amma ka sani cewa gwamnati daga yawun da take ba wa region kuɗi saboda su yi aiki, ba region bane take samun kuɗi nata wanda take aiki da shi. Shi ta bi waɗansu hanyoyi wanda gwamnati take la'akari da su, sannan ta yi wannan aiki da su. Saboda wannan shi ne saidwa mutum da rago ka riƙe igiyan. Baka bar wa mutum rago yana amfani da shi kai dai kana kiyaye shi ne kada ya fice gona da kiri ba. To wannan abin da muke gani ba abin da jama'an ƙasa suke so ba. Shi ya saka bai ka zaman lafiya sashin gabas maso yammacin ƙasan Kamaru, kudu maso yammacin ƙasan Kamaru ba. Abin da ya saka ba zai kawo ba, domin ba shi mutane suke bukata ba. Sai a nemi abin da mutane suke bukata a basu, ba abin da gwamnati ta ga dama ta ta ɗan gutsuro ta tsoma mutane.
To Alhaji Muhammad Jafaru, a cikin kalamunka na farko ka yi ikirari da cewa lallai kuwa an samu ci gaba a fannin demokradiyya a ƙasar Kamaru, musamman abin da ya shafi yawan jam'iyyu da shauransu, ƴancin yin kaza na addini da kuma ƴanci na wato furta kalamu. To shi dai ƴanci na jarida, Alhaji Jafaru, baka ga cewa da akwai ɗan wato ƙalubale akan wannan ba? A yau Kamaru ta zama cewa idan ana siffanta ta a ƙasashen duniya ana alaƙanta ta da kama wasu 'yan jaridu, musamman akwai wanda kaji 'yan adawa suka lissafa kamar Wazizi na sashen renon Ingilishi, akwai shi wannan Martinez Zogo a nan Yaounde, da shi ma gashi yadda abu ya kasance har ya kashe ga mutuwa. Ana dai wato fitar da ababa makamantan haka, alakanta su da yadda a jam'iyyar ku kuke gudanar da abubuwa don ku kuke rike da kasar. Me za ka iya faɗa mana kawai?
Dangane da batun 'yan jaridu, aikin jarida aiki ne da yake da daraja da kuma mutunci da muhimmanci da gaske. Domin duk wanda yake aikin jarida, wato dole ne a girmama shi domin labarai da rahoton da yake ɗaukowa. To daga lokacin da ɗan jarida bai koma ya yi aikinsa yadda yake ba, ya ɗauko ƙarairayi, ya ɗauko ƙazafi, ya ɗauko sharri, yana ba da labarin da ba shi kenan ba, ka gani dole ne a dakatar da shi ko kuma a hukunta shi. Amma jarida tana zaman lafiya a wannan ƙasa, ba ta da matsalan komai. Duk wanda kaga ya samu matsala, to shi ya jawo wa kansa matsala. Wannan shi ne. To, na biyu kuma dangane da batun waɗannan ƙananan hukumomi, ƙaramin hukuma da kake bayani na mairie da conseil regional da sauransu, wannan mu'assasa ce wanda gwamnati ta tsara shi, wanda zaɓe ake yi, talakawa ne za su zaɓi waɗanda za su shugabance su a kan waɗannan harkokin. Shi ya sa nake ba lallai ba ne shi gwamnati ne kawai za ta turo da kuɗi, masu meri da su conseil regional da sauransu za su yi aiki. A'a, akwai abin da ake kira, ana kiransa partenariat wato alaka tsakanin ɗan kasuwa da Meri. Zan dauki maka misali abin da ya shafi Meri, abin da ya shafi Mer de la Meri de la Ville, da abin da ya shafi kuma a Conseil Regional. Kowanne daga cikin su za su iya tsari tsarin da za su yi, su yi creation kaman société anonyme a ciki. In sun yi creation société anonyme a ciki, za su iya kulla alaka da kowace kamfani, kaman manya-manyan kamfanin nuka wayanda suke kaman su logement sociaux, wayanda suke hanya, wayanda suke abubuwa da yawa masana'antu. To wannan idan an samu wannan ci gaban, ai ba shi gwamnati ta taka ba, ta saka hannun jarinta, jiha za ta ci gaba ba, ko kuma karamar hukuma za ta ci gaba ba. Ita kanta Meri za ta iya hada alakanta da duk wanda take so a cikin kasan Kamaru ko a kasar waje. Wannan shine. To saboda haka babu babban illa kaman aino min ku miye mer, aino min su conseil regional, aino min kuwa ku zo ku tsaya, ku zo ku nade hannu, kuna jira kudi ya zo daga wajen gwamnati. Wannan ba shi bane, ku da kanku za ku je ku nemi partnership waɗanda za su yi kokari su sa jahansu su ci gaba. Wannan shi ne.
To shi sai ba manga mu dan je ta bangaren matasa. Yau idan kai na kalisafin ya kaga wani ci gaba aka samu a bangaren matasa, don in ka duba zaka ga kaman jam'iyyar RDPC tana da section ta na OGR RDPC na matasa, wanda suka yi irin tsari irin nasu, suna da shugaban su da shoron su, duk abin da ya shafi siyasa kuma suna ciki. Haka zalika fanni in adawa ma dukka zaka ga cewa akwai wato fanni da aka sa musamman saboda matasa. To baka ga cewa shigan matasa cikin harkan siyasa ya dan sa an samu ci gaba a wannan kasa ba?
Eto a gaskiya matasa yau a siyasa, musamman ma an ka dauka a fannin yan adawa, matasa suna da yawa. An ci gaba sosai, domin zaben da ya wuce ma na majalisar kananan majalisa da kuma manyan majalisa ma mun samu a kasan Kamarun matasa dewa da suka je zabe, waɗansu ma sun lashe zabe, sun tsaya takara da wato adawa da ma partin din mai mulki. A wannan fannin kam akwai ci gaba, amma abinda yake damuna ni wato matasa ta arewa, wato Hausa, Fulani, bari-bari ka dauka, ba mu da yawa da muke yin siyasa wato a bude hakan nan a fallace. Muna yin siyasa kuma kaman a tada, wato kaga matasa yana so yayi siyasa amma baya so ya fito ya bada ra'ayin shi a gaban mutane, ko don yana kunya ne, ko don yana tsoro ne, wannan ne yake kawo min dan matsala. Kuma a tafin da nake kullun na ga masu abinda aka yi baka nan da kai, bayayi da kai ba, wato abin din an yi shi ne, wato zai zaka zo kai na dama a baya. Shi sa wato ina da bukata na samu yanda ka bani magana an gama matasa, musamman ma matasan wato arewa, Hausa, Fulani, bari-bari, mutashi mu karu, mu shiga majalisoci, mu shiga wato a cikin wato siyasa sosai, kowa ya zabi inda zai shiga, domin akwai party dewa yau in ka duba, musamman ma RDPC suna da yawa, domin a can kaga RDPC suna da kudi, suna da yan gwamnati dewa, suna da abubuwa dewa da za su iya taimaka ma matasa. Amma a adawa kaga masu tafiyar da adawa ma an ka duba su ma fama suke, kuma gwamnati ba ta kawo saki ko a ba da kudi hakan nan, domin yan adawa su ma su samu su ji dadi a siyasan da ake yi. Wato yanda ka faɗa dai a siyasance dai yau matasa suna da yawa a cikin siyasa a ƙasar Kamarun, amma matasan arewa akwai kuma aiki.
To malam Shehu, mu koma fannin matasa a demokradiyya, in wani irin gudunmawa ka ga sun kawo? Idan ka duba matasa zaka ga kaman a jam'iyyar CPDM zaka cewa suna da wato bangare guda na matasa, kuma suna nan daiwa a ciki, suna da shugabannin su, suna da wato tsari daban-daban nasu fanni. Haka zalika in ka duba fannin yan adawa ma hakan nan, yawanci zaka cewa matasa a yanzu sun fi yawa a cikin harkar siyasa. To wannan baya nuna alamar ci gaba a kasan?
Ai su matasan tsammanin wa rabuka suke yi, don dole in kai kokari ka fada a kogi, dole ko takobi aka mika ma kakama ɗan siyasa kai a kun shiro wato batutuwa kai ka ce zuma haka za su yi ta sayar muku da mafaki wato su gamsar da ku cewa in sun hau za su kawo muku canji alhali matasan da kake gani mafi akasari ba wani tsari na matasa a ƙasa dole wannan ba su da mafita she wannan jam'iyya saboda yanzu in ka je jam'iyya ma da suke mulki a ƙasa zaka samu mutane sun shekara 40 50 a matsayi guda ba canje canje kawai su ne ko kai biyayya ko ka ƙara gaba to wannan su suna gani kaman mafita ne to ba a yabo dan kuturu she ya girma da yatsu to yanzu shi yasa mu muke ganin mu jira tukun mu gani don ba za a iya ce mu yanzu ga wani abin da su ɗan adawan suka yi ba to babban matsalan da yake fuskanta mu kuma matasa yanzu an sa sun yi karatuttuka da yawa ga takaddu amma ba aikin yi kowa ya koma aikin a caba wannan ya koma shushaina kaga mutun yana da degree yana da masters amma ya koma gadi to kaga ba wani tsari na matasa a wannan ƙasa ya za a yi a ce mana demokradiya kuma mun san ana yin shi don al'umma ne don biyan bukatun al'umma to amma ba wani abin da al'umma suke amfana da shi har matasan ma ba abin da suke amfana da shi wannan jami'an adawan sai dai yanzu nan gaba in mun ga wanda suka taka sannan mu ce ga wani abin da suka yi amma a halin yanzu ba wani tsammani ko kuma kyauta zaton da za a musu don kusan su man aka samu matashi guda dai aka bashi matsayi manta yake da ragowa
to malamin tarihi Hamisu idan muka duba yanzu ya kaga ci gaban matasa a fannin abin da ya shafi siyasa a karkashin mulkin shugaban kasa Paul Biya ba ka ganin cewa matasa da yawa yau wato sun nuna suna wato kawo nasu gudunmawa a fannin siyasa wannan kuma shin ba za a ce albarkacin mulkin Paul Biya aka kai ga wannan matsayi ba
lalle matasa da yawa sun shiga siyasa amma me suke samu a siyasan da suka shiga jaka biyu 1000 francs da gwamnatin Paul Biya ke ba su saboda su je su yi zabe ko kuma shinkafa da ake ba su ko sardin da dan bread da ake ba wa mutane shine zamu ce suna samun nasara a gwamnatin gaya min mukamai da suke na kasan kamarun nan na samari guda nawa ne aka ba wa yan samari da matasa ko ministan matasan ma tsoho ne ba matashi bane alissafa mini mutum mai shekara kasa da 40 wanda yake cikin gwamnatin Paul Biya ko kuma shi wani director ne ko kuma shi wani babba ne a wani waje mu gani ko secretary general na wani minister babu su saboda haka ba inda ake taimakawa matasa illa iyaka rashin aiki matasa sun yi karatu sun yi boko babu aikin yi yanzu suna gani in suka shiga siyasa suna bin masu kudin bayan su riri dan abin da ya fado suna sukan dan samu amma ba wani riban da gwamnatin Paul Biya ya ciro matasa ba kuma hanyar da aka fitar inda matasa za su samu aikin yi har su samu abin da za su tsaya suna yi ba duk waɗannan yaƙe-yaƙe da kace jihar Northwest duk abin da kace yake faruwa a North da sauransu duk maganar rashin aiki na daga cikin wannan
da waɗannan bayanai na Malam Muktar Hamisu za mu dasa aya 20 na yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da wakilinmu a Kamaru Muhammad Bashir Ladan wanda ya jagoranci shirin sai Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya